بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتمنا لكتاب رياض الصالحين من الإمام النووي. A yau insha Allahu za mu yi darasi na 19, kuma muna cikin babu sabri, babin da ke bayani dangane da mahimmancin haƙuri da kuma falalan haƙuri din. Za mu tashi wa an Suhaibin radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala kana malikun fi man qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala al-maliku إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فعجبه، وكان إذا أتى الساهر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساهر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساهر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساهر. Wanda wani dogon hadisi ne wanda zai karantar da mu wata kissa da ta faru tsakanin wani mai sihiri da wani mai ibada da kuma yaro, wanda take nuna haƙurin yaron akan addininsa. Hadisin dai koya mana cewa ya kamata mutum ya riƙe addininsa komin daɗi komin wahala. Wahala kar ta sa ka kar sake addininka. Mun karanta a can baya ko za mu karanta a gaba, inda Abdullahi bin Khirrit, wato bin Arat, Abdullahi bin Arat ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake koka masa irin wahalan da suke sha su miskinai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi bin Arat da ya gaya manzon Allah sama wannan, sai manzon Allah ya ce masa, kana gaggawa, kuna yin gaggawa, waɗanda suke kafinku akan zo da matsefi na ƙarfe a dinga tsefe tsakanin nama mutum da ƙashinsa don ya bar addininsa, kuma hakan ba zai sa ya bari ba. Sannan akan zo da zarto a tsora a tsakiyan kan mutum, ana gogawa, ana cewa ya bar addinin nasa a ƙyale shi, amma ba zai bari ba har sai an tsaga shi biyu. To shi ne mazala ta suna yake gaya mana, yake ba mu labari, yace amma nan gaba za a fita daga wannan wahalan, ya zama za a yi addinin ba tare da tsoro ba, har mai tafiya ya tafi daga habara mauta har zuwa Sana'a ba abin da yake tsoro sai Ubangiji subhanahu wataala, ko kuma kada kura ta cinye masa awakinsa, amma ba dai tsoron wani mutum zai masa ta'addanci ba saboda addininsa. To wannan an shiga wannan halin, kamar irin yanzu za ka yi addininka ba tare da wani ya tsangwame ka ba. To amma ko da za a tsangwame ka ɗin, kamar yadda a can baya aka sha wahala, to a nan gaba ma akwai wahalan za ta zo. Nan ada ba mu ƙissan waɗanda suka gabata da irin wahalan da suka sha, waɗanda suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin wahalan da suka sha, amma hakan bai sa sun yi soko-soko da addininsu ba. To amma nan gaba za a sake dawowa irin wannan halin, wanda a yanzu cikin daɗi ake yin addini, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai zamanin da zai zo wanda yake riƙe da addininsa zai zama kamar wanda yake riƙe da garwashi ne, kalqabi bi alal jamra. Kaga idan ka riƙe garwashi kanka, ankara ma za ka saki, amma ba za ka saken ba sai ka riƙe, kamar wanda zai riƙe garwashi a hannunsa, garwashin na ƙona shi har ya mutu. To haka zai zama nan gaba kafin duniya ta tashi, in kana riƙe da addininka za ka ga fitintunu daban-daban. To shi ne manzon Allah yake ba mu labarin waɗanda suka gabata, domin wannan ya zame mana wa'azi, mu yi koyi da su, mu yi haƙuri a bisa riƙo da addininmu, ko da ko zai kai ga salwantar rayukanmu, ko da za mu yi asarar rayukanmu, domin addininmu ya fiye mana komai. Wannan hadisin daga Suhaib radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi, sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana malikun fi man qablakum, akwai wani sarki da aka yi kafin ku, wannan sarkin an yi shi a zamanin nasara cikin mutanen annabi Isa alayhi salatu wassalam wa kana lahu sahirun shi wannan sarkin yana da mai masa sihiri yana da mai masa tsari wanda ya ga dama ya kashe ya kashe wanda ya ga dama ya halaka a halaka masa shi wanda yake son a haukata shi a haukata shi shi aikin mai tsafin kenan to wannan kuma galibi masu mulki in dai ba mai tsoron Allah ba Allah yana jaraban su da zuwa wajen matsafa zuwa wajen masu tsafi mun sani tsafi haramun ne tsafi shirka ne kuma hukuncin matsafi shine a dauke wuyarsa haddu sahiri darbuhu bisayf haddin mai yin sihiri mai tsafi shine a buge wuyarsa da takobi ma'ana a kashe shi to amma galibi shugabanni suna amfani da wannan daman domin biyan wata bukatar su to yanzu in siyasa ma suna zuwa wajen bokaye da masu tsafi saboda su halaka wanda suke son su halakar ko su haukata wanda suke son su haukatar illa man rahima Allah sai dai wanda Allah ya kubutar Allah ya tauke to shi wannan sarki yana da mai irin masa wannan tsafi din falamma kabira yayin da ya tsufa in an ce kabira ya tsufa kenan kabura kuma ya girma dan duk kabir in an ce kabirun babba kabirun kuma tsoho amma da ake gane tsoho ake nufi ko babba yanda maganar ta koro sannan idan an fili aka yi amfani da shi in girma ne kawai sai a ce kabura kaburar waladu yaron ya girma in tsufa ne kuma sai a ce kabiral insan mutumin ya tsufa shi ne yake cewa laqad za'amat basbasatu al-yawma annani kabirtu wa Allah yusinu lahwa amsali yace basbasatu suna ta budurwansa ne tariya cewa wai na tsufa kabirtu ban iya wasa da mata ba to sai ce kabira ya tsufa kenan ba ya girma ba qala lil malik to sai ga washi shi mai sihirin yayin da ya tsufan sai ke ga wannan sarkin yace ni kad kabirtu ni fa na tsufa fa ba'at ilayya gulaman u'allimuhu sihir ka turo mini wani yaro wanda zan koya masa tsafi ya ci gaba da masa tsafi ko da bayan na mutu amma me yasa yace yaro bai ce mutum ba saboda kar a turo wani tsoho kuma wanda shi ma ba dadewa zai yi ba amma kaga yaro shi yake tammatawa za a dade ana bugawa da shi sai je sai turo masa wato yaro in an ce gulam yaron da bai balaga ba amma dai ya kusan balaga ne wannan mataki ne na hudu daga cikin matakai na rayuwa farko mutum da ya zama tiflun fatiblun radi'un sabiyun gulamuhu fashabun wa kahlun thumma shaykhun fatukmali farko kana tiflun daga lokacin da ka fado duniya ko baka fara shan nono ba sunan ka tiflun sannan ka fara shan nono har zuwa yayi ka sunan ka radi'un sannan daga wannan sai ka dau sunan sabiyun kana tafiya sai can ka kusan balaga ka fara kawo hankali sai ce maka gudamun zaka iya fahimtan komai duk abin da aka koya maka na ilimi zaka gane duk shawaran da aka baka zaka gane shawari ake baka din abin da ake sa tsora ka akai zaka gano menene ake nufi to ka zama gudamun kenan to daga nan sai ka zama shabun matashi wanda ya balaga ka tafiya har zuwa shekara 40 in ka kai 40 kuma ka zama kahlun ka zama kurzu to a lokacin ne ka cika mutun kenan hatta idan balaga ashuddahu wa balaga 40 sana ka isa karfinka hankalinka ya kai geji ka kai shekara 40 sunanka mutun ka zama rajul kenan to da haka yanzu komai duk abinda baka fahimta ba a wannan lokacin to baka gane shi ba kenan kuma a daidai wannan lokacin zaka iya gina rayuwarka da addininka yanzu ka fita daga samartaka da kuruciya wanda take rutsin mutum yana yin wasu abubuwa yanzu ka kawo hankali kenan idan har zaka shiru to daidai lokacin da zaka shiru kenan kuma a lokacin ne ka zama cikakken mutum mai cikakken hankali to kana tafiya kuma har ka kai zuwa shekara 50 har ka gangara ka tafi 60 shikenan ka tsufa daga 60 ne gaba kuma sunan ka shekhun wato ka zama ainihin tsoho amma daga 40 har ka kai 60 za ka dau kahalun kana wuce 60 kuma sunan ka tsoho shine shekhun to sai ce a aika masa gulaman yaro wato wannan ma bai balaga ba ma a koya masa wannan abun wa'allimuhu sirrin koya masa sihiri fa ba'atha ilayhi gulaman yu'allimuhu sai tura masa yaro da yake koya masa wannan sihirin yana kullum ya zo sai a koya masa ana koya masa sama wa kana fi dariqihi a hanyarsa da yake tafiya shi yaron zuwa wajen wannan mai sihirin mai tsafin iza talaka rahibun, in ya shiga hanyar yakan wuce wani mai ibada, shine rahibun. Akwai wani bawan Allah, shi bautan Allah kawai yake. In an ce rahib, mutum mai gudun duniya, wanda ba ruwansa da duniya, ibada kawai yana bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Duniya ba ta shagaltar da shi a ga ibada ba. Kuma ya keɓance kansa a wani wuri a gefe. A gefe ya keɓance kansa. Wannan an same su a zamanin Nasara, sun ake cewa ruhubaniya, su ne waliyan Nasara kenan. Wanda har wasu suka ɗauke su abun bauta. Kamar yadda Allah ta ce, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nasara sun riƙi malaminsu su ne ahbar jam'u habrin. Malaminsu wa ruhbanahum da masu ibadansu su ne waliyansu a matsayin abun bauta ba Allah ba. To wannan ruhbaniyancin wanda Nasara suke, Allah ta'ala bai wajabta musu shi ba. Kamar yadda Allah ta ce, wa rahbaniyata nibtada'uha ma katabnaha alayhi. Su suka ƙirƙire ta, ka koma gefe kai ta ibada kai kaɗai ba ruwanka da mu'amala da jama'a. Sai zo a hadisi kuma, la rahbaniyata fil islam. Shi musulunci babu bai da ruhbaniyanci. Ka je ka koma gefe kai kaɗai baka mu'amala da kowa, ka ce kana ibada, a babu wannan a musulunci. To amma duk da haka wasu sun ƙirƙiro shi, kamar yadda Nasara suka ƙirƙiro, sai suka sa masa suna khalwa. Za ka je can kai kaɗai, ka shiga ɗaki ka rufe, ko ka je gefe kai bukanka, kana bauta Allah ta'ala iya wasu kwanaki. Ba za ka yi wa kowa magana ba, sai dai a dinga miƙo maka abinci kawai ta wundo, amma babu magana zuwa wasu kwanaki da ka ɗauka wa kanka. To wannan bid'a ne a addinin musulunci. Maza sun ce babu wannan addinin musulunci. Musulunci akwai itikafi wanda ake yinsa a Ramadan, ko ba wata Ramadan ba, shi kuma a masallaci ake yi, kana samun jam'i, kana samun sallan juma'a. Amma ka je ka keɓance kanka wani ɗaki ka ce za ka yi halwa, to wannan kuma kenan ba ruwanka da jam'i, ba ruwanka da sallan juma'a. Haka wannan ya saba wa koyarwa ta shari'ar musulunci. Jam'i wajibi ne, sallan juma'a wajiba ce. To kai kuma ka je kana sallan ka kai kaɗai, kuma babu juma'a a ciki, kuma kana wasu abubuwa wanda ba wajibi ne a kanka ba. To wannan bid'a ne a addinin musulunci. Kuma daga shi ne ake tafiya har a ce ai wani abu da ake ce masa halara ko tarbiya, har mutum ya ce zai ga Allah, ko kuma zai ga abin nan, shi ma zai iya zama Allah. Daga nan ake tattakawa a tafi zuwa wancan. Kaga daga karamar bid'a kuma za ka ta yi babbar bid'a, wanda za ta fitar da kai daga addinin musulunci gaba ɗaya. To musulunci bai yarda da wannan ba. Ka zo kai cuɗanya da mutane, ka je jam'i, ka je abin nan tare, ka je makaranta, ka yi hira da jama'anka, ka kai ziyara nan, ka duba damuwar mutane, ka taimake su, su cutar da kai, ka yi haƙuri, kai ma ta nan za ka cutar da wani, ka amfanar da wani, haka ake buƙata. Saboda Ubangiji ta manzala kuma ya ce, al-mu'minu alladhi yukhali'u an-nasa wa yasbiru ala azahum khairu min al-mu'min alladhi la yukhali'u an-nasa wa la yasbiru ala azahum. Mu'min da yake mu'amala da mutane, yana haƙuri in sun cutar da shi, shi ya fi a kan mu'minin da baya mu'amala da mutane. Ba wanda ya cutar da shi ma bare ya yi haƙuri. Kai mu'amala da jama'a za ka amfane su, za su amfane ka. Saboda haka kowa zai amfani ɗan uwansa, cuɗe ni in cuɗe ka, ita ce rayuwa. So ba babu wannan addinin musulmi. Da manzon Allah lokacin da ya zo, ya ji wata bukkansa ne a cikin kogon Hira kawai ya zauna, to ai da ba mu ji labarin addinin musuluncin ba. Da bai zo mana ba, da sabai wasu gane musulunci ba, da sabban su ma sun yi haka, da kuma ba su yaɗa musulunci a duniya ba. Saboda haka kai mu'amala da jama'a, ka tsaya ka fahimci addininka. So sai suka samu irin wannan mai ibada ɗin, bawan Allah mai ibada na zamanin Nasara. Faqa'ada ilayhi, yaron sai ya zauna wurinsa. Wa sami'a kalamahu, sai ji maganan wannan malami ko wannan mai ibadan. Fa'ajabahu, magana sai ta ƙayatar da shi. In ya zo ratsa sai ta bawan Allah, mai kake kaza kaza, kai ko yaro ina za ka je? Zan je wurin wani ne ya koya min tsafi, sai dinga ce masa a tsafi haramun ne kaza kaza, ina masa magana. To sai ji maganan mai wannan rahib ɗin, wannan mai ibadan, ta fi ƙayatar da shi akan magana mai sihirci. Shi ke wani abu sai burge shi. Wa kana idan ata sahira, sai zama idan zai je wajen mai sihirin, mai tsafin, marra bin rahibi, sai ya wuce wajen, wato zai wuce ainihin shi wannan mai ibada ɗin, wanda yake koya masa addinin musulunci. Wa qa'ada ilayhi, sai zauna a wurinsa. Fa idza ata sahira darabahu, to amma idan ya zo wajen mai sihirin, sai ya buge shi, ta yaron nan ya kai latti yau. Kamar nan makaranta ne karfe 8 ana shiga aji, sai ya ratsa wani wuri sai karfe 8:30 ya zo makaranta ko 9, kaga za a buge shi a ce ya yi latti. To shi ma wani yaron haka ne, ya aka yi baka zo da wuri ba, sai ya buge shi. Shi kuma akwai inda ya ratsa ana koya masa addinin musulunci. Sai ta fashaka zalika ilal rahib, sai ya kai wa sai ya kai kukan hakan zuwa ga wannan malamin nasa wannan mai ibada yace masa idan naje wajen mai sihirin nan yana duka na yana cewa na litti yanzu ya zan yi ni ko ina so in dinga zuwa wurinka kana koya mini addini fa qala sai yace masa idza khashita as-sahira in ka ji tsoron mai sihirin zai buge ka fa qul ka sai habatani ahli ai sarki ne tsare ni ya dan sa ni wani aiki ne shine ma'anar ahli din sarki ne tsare ni ko a gidanmu ne aka sa ni wani aiki shi yasa ban samu na zo ba to kaga wannan zamanin ko babu waya ballanta na abuga a ce ko ka turawa ne ku ne kuka aikiwa ne bai zo da wuri ba shikenan kaga ya samu inda zai kubuta yace wa idza khashita ahlaka in kuma ka dawo gida aka ce ka leti tunda a dawowan ma zai ratse wajen wannan mai ibadan ya koya masa addini to nan kuma fa qul ka ce habatani sahir wannan wanda yake koya min sihiri shine ya tsare ni ban dawo da wuri ba shi yace mini in kara tayi kaga shi ma ba za a buga masa waya a ce to yaya kai ka tsarewa ne bai dawo ba shikenan ya wuce haka ya samu uzuri anan yaron nan ƙarya ne aka ce yayi to amma wannan ƙaryan ta halatta me yasa ƙarya haramun ne ko to amma da ƙarya da shirka wanne yafi haramci shirka idan bai yi wannan ƙaryan ba to kuma za a ana shi zuwa wajen wannan mai ibada ya je koyi shirka kaga yayi asaran addininsa gaba ɗaya to da kai in za ka yi ƙarya don ka kubuta da imaninka babu laifi ko ka kubuta da rayuwarka kamar yadda amma bin yasir ya faɗi maganar da ba haka ba ne domin za a kashe shi saboda addininsa kuma maganar ta zama ba ta zama masa matsala ba ta cinye masa imaninsa so da haka a nan yaron zai yi ƙarya ne saboda shirka ta fi ƙarya muni kuma ba wata hanyar da zai kubuta daga shirkan nan sai ya yi wannan ƙarya shi yasa aka tsara masa wannan kuma tsarin ya yi shikenan fa bainama huwa ala zalik nan tsakanin yaron ne yana kai kawo tsakanin mai ibada da mai sihiri iz ata ala dabbatin azimati sai ga shi ya zo wajen wata dabba mai girma a kan hanyarsa a jeji wata katuwar dabba a kan hanyarsa kada habasatin nasa dabban ta tsare mutane ta hana su wucewa ta zo ta tare hanya duk wanda ya zo sai dai ya tsaya ba dama ya wuce wata dabba ce abun tsoro wanda ba a saba ganin irinta ba faƙala sai yaron ya ce alyawma a'lamu as-sahiru afdalu am ar-rahibu afdal to yau zan gane mai sihirin nan shine ya fi karɓuwa wajen Allah ta'ala ko kuma mai ibadan nan yau zan gane wane ne na sa yake daidai mai koya min sihiri ne ko mai koya mini addini wane ne na sa yafi zama daidai fa akaza hajran sai ya ɗauki wani dutse da hannunsa fa qala sai ya ce allahumma in kana amru rahibi أحب إليك من أمر الساهر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس سيت يا الله إذن الأمر من مي إبادا شيك بسوء كان الأمر من سهر النن تكش ونن دابا حرمت عني سوزو سوتي سيا الدعاء زي برزي زي زي جي في دابا يا الله إن ديمي بيكويا من إبادا بيكويا من توحيد النن شيك بسوء كابسون الأمر إنسا كان الأمر من سهر سو إن جيفة دوس إن دابا نن تموتو kaga dutse kuwa yaro bai sai jefa dutse ya kashe dabba babba ba shikenan faramaha sai jefi wannan dabban faqatala ta ya kashe ta wannan dan nasu mutane suka zo suka wuce shikenan jifa daya ta gagari dubbannan jama'a amma shi kwa da yazo ya jefe ta jifa daya sai ta mutu kenan wa ma ramaita iza ramaita walakin Allah rama Allah ne jifa kamar yadda magana ta sallama da yazo wajen abin nan yakin uhu yakin badar ya dauki tsakuwa a hannun sai dauka ya watsa kafurai su 700 gaba ɗaya ta cika idon su gaba ɗaya sai zama ba sa gani sai aka far musu kai aka kama dukan su to kaga shine Allah ta'ala ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ba kai kai jifan ba Allah ne wannan jifa ne to shi ma anan ma wancan mu'jiza ce ta manzo Allah sallama ta annabawa shi kuma wannan yaron karama ce irin ta waliyyi don yaron waliyyi ne shi yasa Allah ya bayyanar da wannan karaman a hannunsa shi kadai dan karami ya wurgi wannan dabban ta fadi ta mutu mutane kuma su wuce sai ce fa'atar rahiba sai zo wajen wannan mai ibada din malamin san kenan fa akhbarahu sai bashi labari yace fa ni fa ga abin da nayi wata dabba ta tsare mutane ta na so tafiya nace to ina son in gane da al'amarinka da mai sihirin nan wanne Allah ya fi so nace in al'amarinka Allah ya fi so Allah ya kashe wannan dabban da jifanta da zan yi na jefe ta kuma ta mutu mutane su kashe sai gayawa shi wannan mai ibadan irin karaman da ta bayyana masa fa qala lahu ar-rahib sai wannan bawan Allah sai ya ce masa ai bunayya ya kai dana anta yawma afdalu minni ayo kafini kaga bawan Allah ne wali ne shi ma sai zaki ayo kafini kafini daraja tunda wannan abu ya bayyana a wurinka inda ni dan uwan nayin ne sai ce maza aini al'amari na wuce naka inda ni ne ma kaza 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 to shi sai idan mutun yazo yana nuna maka wai shi wali ne a yana da karama mu ne na Allah mu ne waye to kaje shi a gefe kai ba na Allah bane don Allah bare zai na alfahari da cewa shi wali ne ko shi mutumin kirki bane don ubangiji ta la riga ce wala tuzakku anfusakum huwa alamu biman istaka kar ku tsarkake kawunan ku Allah shine ya san waye mai tsoron Allah to ba mutum bare zai bayyana kansa wale dai mutane su bayyana shi to da haka sai ce to ai yaro yau kafi ni ai yanzu kai ka wuce ni ma kafi ni daraja wajen Allah sai ga mata haka فقال له الراهب اي بني انت اليوم افضل مني قد بلغ من امرك ما ارى abunda nake hangowa al'amarin ka ya kai abunda nake hango wannan wato ka kai wani darajar da kafi ni daraja al'amarin ka ya kai inda kai tunda har karama ta fara bayyana maka wani ta kanka ta tabbata sai ce wa innaka satubtala ma sai ba shi labari yace sai dai za a jarrabe ka akwai wani matsala da zaka samu kai wannan ma ita ma karama ce ko sai yayi sani shi annabi ne Allah ne masa ilhaman wannan abu kaga shi ma wannan bawan Allah wannan mai ibada yana da karama kuma karaman zata bayyana lokacin da manzala ta sama yake wa Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran mutum shida albishir da aljanna kowa idan aka nemi izini Abubakar zai shigo to ka gaya masa ka ka bashi izini ya shigo Umar ya ce zai shigo ba shi izini kuma ka masa albishir da aljanna Abubakar ka masa albishir da aljanna Umar ma ka masa albishir da aljanna Usman zai shigo ka ce masa ya shigo ka masa albishir da aljanna ba ka ga masa akwai masifan da zaka same shi ko masifan ta same shi a gidansa yana karatun Qur'ani aka haura aka ja aka kashe shi aka ce shi ba shugaba ne adali ba ba adalci kuma alhalin adali ne to shine yake ga wannan yaron yace za a jarrabe ka zaka shiga matsala na rayuwa amma jarabawan alheri ne yace fa inittulita fala tadulla alayya idan aka jarrabe ka kada ka nuna ni kenan shi ya yanke hukuncin ma za a jarrabe shi kawai za a jarrabe shi manzala sun yana alkan dutsen Uhudu da shi da Abubakar da Umar da Usman sai dutsen Uhudu ya kama rawa sai manzala ya ce ya Uhudu uskun wa ma alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidani Uhudu dutsen Uhudu ka nitsu ka daina rawa annabin Allah ne akan ka da siddiqu shine Abubakar da masu shahada guda biyu za su yi mutuwan shahada sune Umar da Usman kuma mutuwan shahadan su kai sai na bari yana sallah a kashe shi sai na kuma yana karatu alqur'ani to wannan karama ce ta me ai mu'jiza ce ta annabawa wannan kuma karama ce ta waliyyi za a jarrabe ka sai ce amma idan an jarrabe ka karka nuna ni saboda ya san in aka nuna shi to shi ma za a jarrabe shi sai ga yaro wa kana alghulamu to yaro fa lamarin sai aka inda kai yaron ya kasance yubri'ul akamaha yana warkar da makaho wal abrasa da kuturu al'akmahu shine makahon da aka haife shi da makanta wanda ba wani asibitin duniya da zai iya bude masa ido in ka ga an bude maka ganin ka kana dama kana gani ne sai ka samu matsala sai ka cire wani yana ko wani abu sai ka dawo kana gani amma aka haife ka makaho kuma shikenan sinadarin ganin babu shi ma ballantana kuma a ce za a yaye wani abu ya bayyana to amma shi yaron yana iya bada maganin wanda aka haife shi makaho ya warke idon sai bude ya zama yana gani kaga wannan karama ce ko kamar yadda annabi Isa yubri'ul akam wa yubri'ul akama wa yuhyi al-mauta to da ka annabi Isa shi yana me yana warkar da makaho mu'jiza ce shi kuma ta zata tunda annabin Allah ne yana bada magani wanda aka kai da makanta ya warke shi kuma wannan yaron tunda wali ne sai a ce karama ce wal abrasa da kuturu wanda yatsunsa suka yanki ba yatsun sai su miƙe kawai sai su fito in ya bada magani ana warkewa to kaga yaro lamarin sai ya kai inda ya kai yace wa yudawi nasa min sa'iril adwa ina mutane magani daga sauran wato ainihin cututtuka fa sami'a jalisu lil maliki kana kad aniya sai wani mutum mai zama a fadan sarki wanda ya kasance ya makance sai ji labarin wannan yaro akwai yaro mai bada magani na makanta shi wannan mutumin sai ji labari wani bafade ne a wurin sarkin fa atahu bi hadaya kasiratin sai zuwa yaron da tulin cututtuka ya zo masa da kyaututtuka gashi zan baka in ka warkar da ni fa kala sai ce ma ha huna laka ajma'u in anta shafaitani yace duk abun da na tara na kyaututtukan nan na dukiyar nan naka ne in kawar kadda ni, amma shi radi in kawar kadda ni ka dauki duka wannan sai ka gyawa yaro. Faƙala, sai yaro ya ce masa ka ji imani. Faƙala, sai yaro ya ce masa inni la ashfi ahadan, ani ba na iya warkar da kowa, innama yashfi Allahu ta'ala, Allah ta'ala shi ne mai warkarwa. Wa idza maritu fa huwa yashfi, saboda haka Allah shi ne mai warkarwa, kenan ba mai warkarwa, la shifaa illa shifauka, saboda haka babu mai waraka, ba mai warkarwa sai Ubangiji ta'ala shi ne kawai mai warkarwa. Ya ce masa ai ni ba na warkarwa, Allah ta'ala ne mai warkarwa. To kaga wannan ya tabbata wali ko, inda wani dan kuwanna ne sai ce sai nuna shi ne mai, inda wali takan ta ƙarya ne sai nuna maka shi ne mai warkarwan kawai, sai ce zan warkar da kai, amma ya ce Allah ne mai yi. Fa in amanta billahi ta'ala, idan ka yi imani da Allah ta'ala, da'autullaha fashafaka, sai roƙi Allah ta'ala sai warkar da kai. In ka yi imani, zan roƙi Allah ta'ala sai warkar da kai. Fa amana billahi ta'ala, shikenan wannan mutumin makahon nan sai yi imani da Allah, fashafahu Allahu ta'ala, sai Allah ta'ala warkar da shi da addu'an wannan yaro din. Shikenan fa atal malika, wannan ita ma shi ma menene, shi ma karama ce ko? Da aka je yakin abin nan, wani yaƙi ko yakin wani ne na manta, kata da idonsa ya bulluƙo har na manzo sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da shi, raddu aini qatada, a wani yaƙi idonsa ya faɗo har kan kumatunsa, manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya mayar masa da idonsa sai ya warke. Sai na Ali a yakin Khaibar, bai da lafiya ana so a bashi tuta idonsa na ciwo, manzo sallallahu alaihi wasallam yana masa tofi idon ya warke, bai sake ciwo ba. To wancan mu'jiza je, wannan kuma karama. Shikenan idon sai budu. Fa atal malika, sai wannan makahon wanda da makaho ne, sai zo wajen sarkin, fajalasa ilayhi, sai zauna a wurin sarkin, kama kana yajlisu, kamar yadda dama yake zama, amma yanzu kan ya zama mai ido, da kuma a makaho yake zama. Shikenan fa qala lahu almaliku, sarkin sai yace masa man radda alayka basaraka, ah, waye mai maka da idonka, waye dawo maka da ganinka, yake tambayan shi wannan mutumin. Kala sai ce rabbi, Ubangiji na ne mayar mini, kaji shi ma imani ya shige shi kenan, sai ka ne imani ya shiga zuciyanka, sai ka je na fita kawai ba ni munafurci ko goye goye. Sai ce rabbi, Ubangiji na ne mayar mishi, mahalicci na abun bauta na. Kala sai ce walaka rabbun ghairi, ha, kana da wani ubangijin banda ni, in ji sarki, har kana da wani ubangijin ba ni ba, kana da wani abun bautan ba ni ba, yana mamaki. Kala sai ce rabbi wa rabbuka Allah, Ubangiji na Ubangijinka shi ne Allah, da ni da kai ba mu da wani umbota da gaskiya sai Allah. Ya gaya masa haka, wannan shi ne kalmatu haqqin inda sultanin jair. Ya zo a hadisi afdalul jihadi kalmatu haqqin inda sultanin jair, mafificin jihadi shi ne ka faɗi kalma ta gaskiya a wajen sarki azzalumi. Ya ce Ubangiji na da Ubangijinka shi ne Allah, bai ji tsoro ba. Fa akhadhahu, sai sarkin ya kama shi, ya sa aka kama shi kenan. Falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam, bai gushe ba, yana ta'azzartar da shi, sai aka dinga masa azaba, sai ya faɗi waye koya masa wannan abun, ai da shi makaho ne, sai ya faɗi waye warkar masa da idonsa, sannan waye koya masa wannan imanin, wannan tauhidi waye koya masa. Shikenan aka dinga azartar da shi hatta dalla 'ala al-ghulam, azaba da ta kai azaba, sai ce a ga nan yaron da ya koya mini, wani ne ya koya mini wannan addini. Shikenan sai ya faɗi yaron. Faji'a bil gulami, sai aka zo da yaron, aka ce aji a zo da yaron, sarki ce ku je ku kawo wani, wanda an tura shi koyi sihiri, sai kuma an je ya koyi tauhidi, yana koya mutane addini, a zo da shi. Fa qalahu al-maliku, da aka zo da shi sarkin sai ya ce masa ai bunayya qad balaga min sihrika ma tubri'u al-akmaha wal-abrasa wa taf'alu wa taf'alu, ha, yaro yanzu sihirin naka, fatin naka ya kai da kana iya warkar da makaho, kana iya warkar da kuturu, kana warkar da mara lafiya, kana yin kaza da kaza, shi sai ɗauka tsafin ne. Wani ka ji abin da yaron zai ce masa, fa qala, sai ce inni la ashfi ahadan, yace ani ba na iya warkar da kowa, ba na iya warkar da kowa, innama yashfi Allahu ta'ala, Allah ta'ala shi ne mai warkarwa, Allah shi ne mai warkarwa, ba ni ba ne. Fa akhadahu, to shi ma sai aka kama shi, kaga kenan yana da wani abun bauta daban ba wannan sarkin ba, ya sa aka kama shi. Falan yazal yu'azzibu, bai gushe ba, yana ta masa azaba, ana ta masa azaba, hatta dalla ala rahim, har ya nuna wancan mai ibadan wanda ya koya masa tauhidin, shi yaro sai wane ne, sai ka faɗi wanda ya koya maka wannan abu, sai ce wane ne, to da azaba ta kai azaba. Faqila lahu faji'a birrahibi, sai aka zo da mai ibada shi malamin kenan. Faqila lahu, sai aka ce masa irji'an dinika, ka bar wannan addini. Shi kai ba a san wa koya masa ba ko an gan shi da abun zane tun da ba tare da sarki. Sai aka kama shi aka ce kai ridda daga barin addininka, wato bar addinin Allah subhanahu wataala, bar bautan Allah. Fa aba, sai ya ki, yace shi ba zai bari ba, ko da zai asara rayuwarsa yana rike da addininsa. Fa da'a bil mishari, zaka ji ta'addanci. Sai sarkin ya kira shi aka masa zarto. Kun san zarto ko me ne zarto? Abun yankan katako ne wanda ake gogawa ana yanka katako da shi. Sai sa aka zo masa da shi. Fa wada'a al minsharu, fa wudi'a al minsharu fi masaqi'ati, aka zo aka aje zarton nan a mararraban gashin kansa, wato tsakiyar kansa kenan. Aka aje wannan ainihin wato abun nan din zarton akan in yayi ridda ya bar addinin musulunci ba za a yanka shi ba, amma in bai bari ba za a tsaga shi biyu. Ka bari, yake ba zai bari ba, ya dage akan addininsa. Fa shaqqahu bihi, har shi wannan sarkin ya tsaga wannan mai ibadan da wannan zarto din. Hatta wa qashiqahu, har bangaren jikinsa ya fadi daban-daban, wannan bangaren ya fadi, wannan bangaren ya fadi, amma yana rike da addininsa. To wannan shine manzon Allah yake bawa Abdullahi bin At labarin cewa ku kuna gaggawa, azaban da aka muku mai sauki ne akan addininku. Akwai wanda ana sa zarto a kansa ana goga har a tsaga shi biyu, amma ba zai bar addininsa ba. Tamamu mamakin, mu fa ba wanda ya tsuntsune kama akan addini kama ba ka yi. Kuma mun tsuni wannan bare wani ya soce ka da allura, kawai rayuwar duniya ne ka sa a gaba da hutu da shahodi a kawai, ba za ka iya yin addinin ka ba, za ka tsaya ka fahimce shi ba. Ai wannan abun kunya ne, ga wahala amma ana addini ba a fasa shi ba. To sai aka tsaga shi tsagi biyu. Summa ji'a bin gulam, sai aka zo da yaron. Yanzu an gama da shi bafajin nan wanda aka warkar, wanda idon sai budo, an gama da wanda ya koya yaron nan wannan tauhidin. Sai aka zo da shi yaron kuma wanda da aka ce je koyi sihiri. Fa qila lahu, sai aka ce masa irji'an dinika, kai ridda ka bar addinin ka nan. Fa aba, sai ya ki, yace shi ba zai bari ba. Shikenan fa dafahu ila nafarin, shi sarkin sai tura yaron izuwa ga wasu jama'a, an ce nafarin mutane ba su kai goma ba, daga tare yayi kasa. Sai tura sai mika musu shi yaron, min asabi, daga cikin wato fadawansa. Fa qala, sai ce izhabu bihi ila jabal kaza wa kaza, ku tafi da shi izuwa ga dutsen kaza da kaza. Ya ambaci wani dogon dutse, yace aje da yaron can. Fas'adu bihi jabala, ku haura da shi saman dutsen, a tafi can saman dutse da yaron. Fa iza balagtum zirwatahu, idan kuka kai tsololuwan dutsen. Fa in aba, fa in raja'a an dinihi, idan ya bar addininsa ya yadda sarki ne abun bauta ba Allah ba, ku kyale shi. Shine jawabin wannan, shine ma'anan fa in raja'a an dinihi, in ya dawo daga addininsa, wato ya bar bautan Allah ta'ala, ya yadda sarkin shine abun bauta, ku kyale shi. Wa illa, in ba haka ba kuma, wato in bai yadda da haka ba, fatrahuhu, ku jefo shi daga saman dutse. Can kololuwan dutse a jefo shi daga samansa kawai, halaka. Sai musu wannan wasici. Fa zahabu bihi, suka tafi da shi. Fa sa'idu bihi jabala, suka hau tsololuwan dutse da shi. Fa qala, sai aka je can saman dutsen kafin su jefo shi. Sai ce Allahumma qfinihim bima shita, ya Allah ka mini maganin su da abun da kaga dama. Shine fassaran wannan, Allahumma qfinihim bima shita, ya Allah ka mini maganin su da abun da kaga dama. Sai shi ma mu'jiza karama sa zata sake bayyana anan. Shikenan sai wannan addu'a din, farajaba bihimul jabalu, sai dutse ya kama rawa da su. Fa saqatu, sai suka fado, wato dutsen ya wantsala da su, suka halaka. Amma shi kuma yaron bai fado ba, karamar sa ta bayyana. To shine malamai suka ce idan mutum ya zo zai cutar da kai, ka ce Allahumma qfinihi bima shita, ya Allah ka mini maganin sa da abun da kaga dama. Kafin ya zo maka ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, yana tinkara kwace Allahumma qfinihi bima shita, sai ka gama da shi. To shikenan sai suka fado, su suka halaka. Kaga su ba su dawo wajen sarki ba, amma yaro zai dawo. Shikenan waja'a, sai yaron ya zo yamshi yana tafiya. Ilal maliki, zuwa ga sarki. Sai ya zo da kafansa yana tafiya har wajen sarki, lafiyarsa kalau kokor zane babu. kaga in duka ne dai za su iya dukan sa, in kashe shi ne za su iya kashe shi, bai sai rigima da so ba zai iya kashe su ba, amma sai gashi ya zo yana tafiya. Fa qala lahu al-maliku, sai sarki ya ce masa, ma ku ila bi ashabika, ina labarin abokaninka. Shine ma'anar wannan ko me aka aikata da abokaninka, ma'ana ina labarin abokaninka, me ya faru da su ban ga ka dawo tare da su ba. Fa qala, sai ce kafanihimullahu ta'ala, Allah ya mini maganin su. Allah ya mini maganin su, wato kafadin nan ya isan mini da su, ma'ana maimakon ni ne zan halakar da su, Allah ya halakar da su, ni ba ma ni ban sa hannuna ba ma. Shine ma'anar kafanihimullah, Allahumma kfini bima shita, ya Allah ka isar mini su, ni ba sai na wani ba, kai ka mini maganin su. Shikenan sai ce Allah ya mini maganin su. Fadafahu ila nafarin, har yanzu dai sarki bai gaji ba, sai sake daukan wasu jama'a sai mika musu wannan yaro din min ashabi daga cikin fadaransa. Fa qala, sai ce ishabu bihi, ku tafi da shi, faminu, ku dauke shi, fi qurqurin, a cikin jirgin ruwa. Qurqurin jam'in sa qaraqir, qaraqir shine jam'in qurqur, wato as-safina kenan, safina shine jirgin ruwa. Saboda haka sai suka dauke shi a cikin, yace ku je ku dauke shi ku sa shi a jirgin ruwa. Wa tawassadu bihi al-bahra, ku je ainihin tsakiyar kogi da shi. Fa in raja an dinihi, in ya yi ridda ya bar addininsa ku tsare shi. Wa illa, in ko bai yi ridda ba, fa qadhifuhu, ku jefa shi a cikin kogin. Wato sai an je tsakiya ma a jefa shi, saboda in yana shure-shure kafin ya zo bakin gaba ma ya halaka, kuma ko da ya iya ruwa ma tashin hankali ya same shi. Saboda haka tsakiyar kogi a je a halakar da shi. Fa zahabu bihi, sai suka tafi da shi tsakiyar kogi. Tun da aka je tsakiyar kogi inda za su wantsala shi, faƙala, sai ce Allahumma ikfinihim bima shi'ta, ya Allah ka min maganin su da abun da ka ga dama. Shikenan fankafa'at bihim as-safinatu, sai jirgin ruwa sai wantsala da su. Fanghariquhu, sai suka dulmuya su sabawan kenan, jirgin ruwa sai wantsala da su suka halaka, shi kuma yaron fito daga cikin wato ainihin wannan kogi din, amma ba a faɗi ta yaya fito ba. A jirgin ruwan ne da ya wantsala su, ya sake dawowa ya ɗau yaron, ko yaron ya tattaka ruwan ne ya fito da kafa, duk mai iya faruwa ne domin yaro yana da karama. Saboda haka kawai dai yaro ya fito daga ruwa, su kuma aka wantsula da su, shikenan sun halaka, suna cikin kogi. Shikenan qala, fa qala lahu abunnan faghariqu, suka dulmuya. Wa ja'a yamshina al-maliki, sai yaron ya zo yana tafiya har ya zo wajen sarki, ya sake dawa kuma shi kadai, wayancan kan an gama da su. Fa qala lahu al-maliku, sai sarkin ya ce masa, ma fu ila bi ashabika, me ya faru da abokaninka da na hada ka da su? Fa qala, sai ce kafanihimullahu ta'ala, Allah ya min maganin su. Yace Allah ya mini maganin su. Fa qala lil maliki, to anan yaron zai ba wa sarki shawara, zai ba shi shawara. Sai ya ga yaron ya ga sarkin, innaka lasta biqatili, ka sani sarki ba za ka iya kashe ni ba, hatta taf'ala ma amuraka bihi, ma amuruka bihi, sai dai ka aikata abun da na umurce ka da shi. Ba za ka iya kashe ni ba, sai dai in za ka bi tsarin da zan gaya maka na kashe ni, in ka ga kan za ka kashe ni. Yaron wato mutuwar ba ita ne damuwansa ba, kada ya mutu da wannan imanin, babu wani wanda ya imani, tunda su uku ne, an kashe mutum biyun nan, saura shi, in aka kashe shi shi kadai, ba shi kenan ba addini ya zama tarihi. To yana son a tara jama'a tukun, in an tara jama'a wata karamar tasa ta bayyana, ko bayan ya mutu da a samu wa'inda suka yi imani. Saboda haka sai yace ba za ka iya kashe ni ba, sai ka bi abun da na umurce ka da shi. Qala, sai yace masa, ma huwa, menene abun? Qala, sai yace tajma'un nasa, ka tattara mutane, fi sa'idin wahidin, a digiri guda daya, wa tasdubuni ala jaz'in, ka zo ka tsire ni akan wani kututturen dibiyun. Wato ka zo, idan za a kashe mutum akan daure shi da bayansa, a haɗa bayansa da itace a daure shi a yaka, sannan sai kowa na gani sai a harbe shi. Yace to ka zo ka mini wannan abun tukun, tasrubuni, ka tsire ni, ma'ana ka daure ni, kowa ya gani, ka tara jama'a kafin ka kashe ni. Ya ba shi ka wannan ka'ida guda ɗaya. Summa akhadha sahman, summa khudh sahman min kinani, sannan ka dauki min kinanati, sannan ka dauki kibiya min kinanati daga korina, shine abinda ake sa kibiya a cikin nan, wato gidan kibiya din. Kar ka harbe inda kibiyan ka, da kibiya ta za ka harbe ni. So da haka ka dauki kibiya din daga cikin korina, cikin gidan kibiyan, shine kinanati. Idan ka dauka, shikenan da shine za ka kashe ni. Sai ta abin nan, ثم ضع السهم في كبد القوس سنانك سنة عينه كبيا إن أتكير واتو عينه بكا واتو تركيا بكا كساشي أتكيا إن ذاك ربيني باجيفي دي جيفي با جارو يكي جيا مسا ثم قل سنة عينك لو كشيني كشي بسم الله رب الغلامي كشي إنا ونن حرب دسونا الله أبنجد نيارو ثم مرميني سنة سيكا جيفيني سيكا حربيني واتو يتار جماعة يتي dan harbi yaron nan da sunan Allah ubangijin yaro dama an san yayi ya kace shi yaki to yanzu kuma zai ce da sunan Allah ubangijin yaro a umbo san yaro in na harbi yaron ne ya mutu sai harbi yaron kuma yaron sai kace yaro to kaga anan in yayi haka za a gane cewa abun bautan yaron ne shine abun bauta da gaskiya ba sarki ba shikenan sai haka din sai ga masa ga abun da zai yi ثم مرمني سنن كجيفيني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني يتي إنك يهك ذاك إيكشيني فجمع الناس في سعيد واحد يتار متاني أوري قدا وصلبه على جزئين سنن يتئيريش أبي سانوك تطرين إتاتي أكذو أكا ميكيش أكا دوريش قوانا غني سنن ثم أخذ سهما من كنالته سنن يتوكي كبيرا لغتين كورينسا ثم وضع السهما في كبد القوس سنن يأجي واتو كبيرا أتكيا بكان ثم قال سنيتي بسم الله رب الغلامي دسونا الله أبنجد يارو ثم رماه سنيا حرب يارو فوقع الصام في صدقه سيكبيا تفادا كان كياكيا يارو وتشيني ونن تنبيلين دبا يغاشي تكالين ساجي دا أبنن دا كني دا فرفاجي ينكني كان ننك أرشان كني ينك زوا ساجي ينك أكونوري دبا يغاشي ونشاكي تشو صدق شيني كياكيا دا هوتا تو كل كبيا يتدو تفادا كان كياكيا ينسا daidai wannan wurin gindin kunninsa shikenan fawada ayadahu fi sudughihi yaron sai tsora hannunsa akan kayakayin nasa fama ta tsere su saboda zafi ana harbin sa dai haka shikenan sai shahada shikenan shi ai shahada an kashe shi saboda me saboda ajiya sa zai tafi aljanna direct wala ta sabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun to da ta daidai inda za a azurta shi inda zai ji dadi ba wahalan duniya faqala an-nasu to wanda mutane suka ga an yi haka dama suna da labarin an yi aka sharon nan ya gagara sai da aka hada da sunan Allah ubangijin yaro abun bautan yaro sannan aka yi nasara kuma sai da yaron ya fadi yanda za a yi shikenan yana faduwa shi yaron an kashe shi faqala an-nasu sai mutane suka ce amanna bi rabbil gulami mun yi imani da ubangijin yaro shikenan sai suka yi imani kaba ne kissan tayi kama da kissan annabi Musa da Fir'auna aka taro masu sihiri yace a bari sai ran idi ayi aka zo ranan idi kuma nan ma da hantsi kowa ya fito yayi ado aka tara jama'a aka zo aka yi gurin me gurin tsafi da mujiza suka aje suka yadda sandunan su da igiyoyin su matsafan suka zama macizai manya annabi Musa ya sake sannan sa ta zama maciji ta hade dukkan wayannan macizan nasu daga nan masu sihirin kawai sai suka fadi suka yi sujjada suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun mun yi imani da ubangijin tarike ubangijin annabi Musa da Harun a sai Fir'auna ya tara wa annabi Musa jama'a ne su yi imani kila da sai ai shekara 20 ko 100 ma wasu mutanen kan basu ji labarin yana da awan ba amma lokaci guda Fir'auna ya tattaro su gaba daya shikenan yazo yayi da awarsa to haka shi ma wannan yaron yayi duk ɗan kallon suka ce amanna bi rabbil gulab mun yi imani da ubangijin yaro shikenan sun musulunta sun gane addinin musulunci fa uti al-maliku sai aka zo wajen sarkin fa'ila lahu aka ce masa ara'aita ma kunta tahzaru shin ka ba ni labari ka san ko abinda ka kasance kana gudun nan kana tsoron sa kad wallahi nazala bika hazaruka abinda kake gudun nan wallahi ya sauka maka dama ka tsoron kada yaron nan yayi da'awa su je su mutane su je su yi imani su daina bauta maka suna bautan Allah ta'ala to yanzu wannan abinda kake gudun ya faru mutane sun yi imani da yaro sun yi imani da ubangijin yaro shikenan aka zo aka gaya masa kad amana nasu mutane sun yi imani fa amara bil ukhududi shi ma zai aiki irin na Fir'auna zai tona rami zai halaka su don Fir'auna cewa yi sai ya yayyanke me hannayensu da kafafuwansu mai khilafi zai yanke hannun daman mutum da kafansa ta hagu idan ya yi imani haka yi wannan barazanan Qur'ani bai faɗa ya yi ko bai yi ba amma malaikata sai suka ce Fir'auna dai ya yi wannan barazanan kuma ba su bar addininsu ba ya bari ya halaka su saboda haka a nan bai zai bar wurin da suka yi imani ba shi ma wannan shikenan fa amara bil ukhududi sai umarni aka haka lambatu shine ukhudud rani katika ramuka inda ruwa yake gudu, shikenan aka haka wayannan ramuka din, wato kaman gololo, bi afwahi sikaki, wato a bakin hanya, fa kujjat aka tona su, wa ubrima fiha niran, aka fura wuta a cikin su, ko ina wuta katin ramuka, ko ina an girka wuta kawai, me zai a ciki, zai jefa mutane ne. Wa qala, sarkin sa yace man lam yarji an dinihi, duk wanda bai bar addininsa ba, fa aqahimuhu fiha, ku kutsa shi a cikin wannan wuta, ma'ana ku jefa shi a cikin wuta. Duk wanda kowa ku tambaye shi, in mutum ya bar addinin musulunci, ya bar imani da Allah shikenan ya tsira, amma in dai yana tare da imanin sa bai bari ba, to ku je ku jefa shi a cikin wuta, ku je ku tusa shi a cikin ta, shine ma'ana fa aqahimuhu fiha, ku tusa shi a cikin wuta. Aw qila lahu, ko kuma ya ce masa ikhtayim, ka je ka kutsa kanka da kanka, ka je ka fada wutar din, haka aka dinga yi. Fa fa'alu, suka aikata haka, duk wanda bai jefa kansa ba ma sai a tura shi cikin wutan, in bai ridda ba, haka mutane aka dinga tura su cikin wannan wutan, ana halaka su. Kowa wani kuma da kafansa sai zo ya shiga, yace shi bai zai ridda ba, sai zo da kafansa ya zo ya fada. To ana nan aka fa fa'alu, suka aikata haka din, hatta ja'at imra'atu, sai gashi wata mata ta zo, wa ma'aha sabiyyun laha, tare da ita akwai wani dan karamin yaro. Fataqa'at an taqa fiha, sai ta dan tsaya, ba ta son ta fada da yaronta, wato damuwanta ba itan ba, ita za ta iya fadawa ta mutu din, to amma tunaninta yanzu ta fada da wannan yaron, ka san uwa da son yaro, in dai danta zai tsira, to ko ita za ta halaka da sauki, ba za ta so danta ya halaka ba. Ke za yanzu idan gobara ta tashi, yaro na cikin daki, in ba rike uwa ba za ta iya shiga dakin, za ta iya kudawa ta je ta dauko yaro. Akwai wani foto da na gani, ko gaskiya ne ko yane ne, gobara ne a wani gida, irin wanda ake turawa dai a social media, a wani gida gobara a Beni ya bata inda za su fita, amma matan nan ta turo yaron nan ta window, haka ta rike hannunsa yana waje, ita ko ta ciko tana kona ta har ta mutu, shi yaron kuma ta yana waje, ta rike shi, in ta sake shi zai mutu, idan ta dawo da shi dakin wuta za ta kona shi, in ta sake shi faɗo mutuwa zai, ta yi haka kawai tana jiran ko wani zai zo ya karɓe shi har ta mutu haka. So uwa daban take, to a nan da ta zo sai ta ji tsoron ta faɗan don kada ɗanta ya halaka, shi ne wannan fataqa'a, sai ta ɗan tsaya ta ɗan yi jinkiri, ya za ta yi yanzu, tana lissafi ta faɗa har da yaronta, in ta ajiye yaron dai ta san bai zai kai labari ba nan ma, kashe shi za a yi, idan kuma ta faɗa da shi wuta za ta kona shi, yanzu ya za ta yi, kuma ga imani a tare da ita. Shikenan da ta ɗan tsaya ta yi hakan ɗin, fa qala laha al-ghulam, sai ɗanta sai ya ce mata, shi wannan jinjirin kenan yaro ƙaramin, sai ce ya umma, ya kai ya ke mahaifiyata, isbiri, ki haƙuri, ki je ki kutsa, ki fada cikin wutan nan, fa innaki alal haqq, wallahi kina kan gaskiya, ki fada kawai, kina kan gaskiya. Shikenan kawai sai ta fada, sai ta da yaron nata gaba daya, saboda su tsira da imaninsu. A sai za ka iya saida rayuwanka saboda me? Addininka. Za ka iya ba da ranka saboda addininka, to me yasa ba za ka ba da lokacinka saboda addininka ba? Ba za ka ba da ƙarfinka don addininka ba? Ba za ka ba da dukiyanka don addininka ba? Wanda korinka aka nema ya kamata ka bayar, amma idan ka ba da lokacinka ba cutuwa za ka yi ba, ka ba da ƙarfinka wajen addininka ba cutuwa ba ne, dukiyanka ba za ka cutu ba, ta amfane ka nan, abun ya amfane ka nan, ya amfane ka a lahira, amma ba za ka iya ba. A yanzu irin wannan zamanin da za a ce Allah zai jarrabi mutane da irin waɗannan, mutum nawa ne wanda za su tsira? Sai mutum bai far musuluncin ba za a yanke wuyansa, ko zai ga wuta nan za a je a tsoma shi, da yawa za a yi ta ridda, mutane da yawa, illa man rahim Allah, sai yan kaɗan wanda Allah ta'ala ya rahama, amma da yawa mutane za su to, yanzu abun duniya ma yana sa su yi riddan, in za ka samu ɗan wani abu na abun duniya za ka iya jefar da addininka ɗin da imaninka, ballantana kuma a ce ka ga wahala, duniyan ma gaba ɗaya za ka barta. So dole irin wannan ƙissoshin suna koya mana haƙuri a kan riƙo da addini, duniya ba komai ba ne, za ta wuce, so da haka za ka je in kai addinin ka riƙe shi har ka mutu da shi, za ka ci ribansa a can, lahira ba ta ƙarewa, amma in ka biyo duniya kuma za ta ƙare, ko ka same ta za ta ƙare, lahira kuma ba ta ƙarewa, za ka je ka sha wahala. So da haka wa'innan bayan Allah abin da suka yi kenan. Annabi Ibrahim an jefa shi a cikin wuta, an jefa shi, amma mu'jizarsa ta bayyana, Allah ta ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wutan aka ce ta zama mai sanyi, abinnan ba su yi nasara ba, amma wa'annan an jefa su ɗin kuma wutan ta cinye su sun yi shahada. Ai gobara idan ta kashe ka, ko ma ba ce ka yi ridda ba, gobara ta kama ka daki ta kashe ka, sunan ka shahidi ka yi shahada. Kamar yadda ya zo a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, balle sana a ce kai da kanka ka tura kanka don addini ko kuma aka tura ka. Saboda haka a nan wannan wa'annan bayin Allah sun nuna riko da imani da riko da addininsu. Wannan matan ta nuna jaruntakanta cewa ita ainihin wato mumina ne. Sannan yaron Allah ta'ala ya cusa masa magana, ya yi magana ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala abin nan ki haƙuri, mahaifiyata kina nan akan gaskiya. So da haka shikenan sai ta faɗa. Wannan hadisi ma Muslim wato ainihin ya ruwaito shi. Hadisi yana koya mana riko da addinin Allah. Akwai kalmomi masu wahala a cikin hadisi Imam An-Nawawi ya fassara su, yace zurwatul jabali a'lahu, kololuwansa shine zurwa. Kamar yadda zo hadisi wa zurwatus sanamihi al-jihadu fi sabilillah, kololuwan addini shine jihadi don daukaka addinin Allah. To zurwa din sai yace wa hiya bi kasri dalil mu'jama, ko ka karanta ta da yawa dalun mara digo kasara, dalun mai digo kasara ka ce zurwatu wa dhammiha, da kuma ko kuma kamata dhamma ka ce me, ka ce zurwatu, ko ka ce zurwatul jabali ko zurwatul jabali, duk wanda ka faɗa yayi. Yace wal qurquru bi bammil qafaini, duk qafin guda biyu din ka musu bamma ka ce al qurquru. Yace nau'un min as-sufuni, wato wani nau'i ne na daga cikin wato jiragen ruwa. Muka ce jam'in sa shine qaraqir, kaman qarur jam'in sa qawarir. Sai ce was-sa'id huna, abinda ake cewa sa'id bigire anan al-ardul barizatu, wato kasa wanda ta bayyana, wato kasa mai tudu kaman jigawa, inda in an zo an tsaya kowa ana hango kowa da kowa, babu rami, babu dutse, babu wani abu, shine ake nufi da as-sa'idu anan. So da haka a zo fili kaman wani filin da za a ga kowa da kowa a wajen, anan ne za a zo a harbe shi. So da kowa ya ga yanda aka harbe shi din domin ya yi imani. Sai ce wal ukhdudu, abin da ake cewa ukhduk shine ash-shuququ fil ardi, tsago a cikin kasa, kan nahri sagir, ayi shi kaman korama yar karama, shine muka ce kaman katikatin lambatu, inda ruwa ke gudu, ruwa mai yawa a bakin titi. Yace wa ubrima, ubrima kuma uki da shine an kunna. Wan kafa'at ay inqalabat, wato jirgin ruwan ya wantsula. In kafa'at ma'ana sa inqalabat, ya wantsula. Wa taqa'asat, shi kuma tawaqqafat wa jabunat, wato tawaqqafat ta dan tsaya wa jabunat ta ji tsoro, shine ma'anan wa taqa'asat, wato tsayuwa tare da tsoro. Sai ta dan tsaya haka tana tsoron kada ta je ta fada da yaronta. Daga baya yaron yace ta fada kawai tana kan gaskiya, shikenan sai ta fada wato ainihin da yaronta ta tsira da addininta. Wannan shine gogurumayan wa'inda suka gabate mu suka sha na wahala kafin su tsira da imaninsu. To mu ji tsoron Allah, ba wanda ya ƙurzane mu, ba wanda ya buge mu, ba wanda ya sa mu a wuta, ba wanda ya yanke mana hannayenmu, babu zarto ko allura ma, babu ballantana masilla, babu kibiya. Mu ji tsoron Allah, mu riƙe addininmu, babu wanda ya hana ka riƙo da addininka. In ko ba haka ba, babu wani uzuri da ya rage maka, babu uzuri. Masu shan wahala ma ba su ɗauki wannan uzuri ba ne, ballantana kai da baka shan wahala. To za ka mu ji tsoron Allah, mu riko da addini. Riko da addini ba ya hana ji daɗin rayuwar duniya. Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa baraka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga tambayoyi kamar haka. Mai tambaya na farko mallam yace, tambaya na kamar haka, ana yankan katin zabe idan mutum ya kai shekara 18, ni kuma ina da shekara 17 sai na yanka, menene matsayina?
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ba na ganin kai laifi kana dan shekara 17 ka yanka katin zabe, watakila kafin zaben ya zo ma ka kai shekara 18 din. To wani abu ne wanda aka tsara shi, ake ganin kaman ya kamata a ce mutumin da ya balaga shi ne wanda ya kamata ya yi zaɓe. To ɗan shekara 15 ma yana balaga. Saboda haka daga shekara ɗan shekara 15 zuwa shekara 18 kusan duk matsayinsu tsaye ne. To idan dai ka kai shekara 17 ka yanki katin zaɓe, ba na ganin ka yi laifi, domin abin da ɗan shekara 18 zai yi ɗan 17 ma zai yi shi. Na'am.
Wannan ya ce, assalamu alaikum, tambaya na kamar haka mallam, akwai wata rana muna sallan azahar, a cikin masallaci muka yi raka'a guda biyu sai muka yi tahiyya sannan muka tashi a maimakon mu ƙara raka'o'i guda biyu sai limamin ya ƙara ɗaya sai ya zauna sai muka ce mai subhanallah sai ya tashi ya ƙara raka'a ɗaya sai muka yi tahiyya sai muka yi sallama ba mu yi kabli ko ba'di ba to malam menene matsayin sallan mu
to kabli ba'di ta kama ku domin kun ƙara zama a inda ba a zama ina ji har an sallame ma yau ba an zauna ma har an sallame duka wannan ƙari ne ba'di ne ta kama ku sallan ku ta yi amana biyun ku bashin sujjadan ba'di kuma kowace za ku iya yin ta na'am
sai wannan ne tambaya da turanci yace who is sahabi
fassara musu mana sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani yake faɗa shine mallaki annabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-iman wa in takhallalat riddatu ala al-sahih wato sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yayi imani da shi wato yana mai imani lokacin da haɗu da shi yayi imani da shi sannan kuma ya mutu akan imani kuma ko da ya yi ridda daga baya ya sake dawowa musulunci a bisa zance mafi inganci wannan shine sahabi wanda ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu'mini a lokacin ya musulunta sannan kuma ya mutu akan imaninsa wannan shine sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da wannan sifan to ya haɗa darajoji wato na sahabbai duk abin da aka faɗa an darajar sahabbai shi ma wato ainihin ya same shi so ba kamar yadda suke cewa wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai makafi ba su gan shi ba duk da cewa ganin ina nufin haɗuwa da shi to amma zai iya ɗaukan kamar makaho shi bare zama sahabi ba kuma akwai sahabbai makafi so da haka wanda ya haɗu da shi kuma ba dole sai ka zauna shekara ɗaya ko shekara biyu da shi ba kamar yadda suke gani sai an zauna zamani mai tsawo ko cikin minti biyar ku kaɗu ko minti ɗaya ka zama sahabi ba dole sai ya ruwaito hadisi ba ko bai ruwaito wani hadisi ba sunansa sahabi ne na'am
sai mai tambaya nan yace a cikin ruku'i da sujjada tasbihi da ake yi nawa nawa ake yi
guda uku uku ne ake yi manzala sun ya ce yana yin subhana rabbiyal a'la subhana rabbil azim a ruku'u guda uku subhana rabbiyal a'la a sujjada guda uku ya zo kuma wani lokacin kuma yana kamar yadda ya inganta wata riwaya su ba ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya ƙara wa bihamdihi a sujjada sau uku a ruku'u sau uku a sujjada kuma yace subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shi ma sau uku so wannan tasbihan guda uku uku ake amma sauran kuma sau ɗaya ake kamar subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruhi kamar subhanallahi dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama da sauran kuma zikirin da yazo din na'am
sai wannan mai tambayan tace malam tambaya na kama haka idan mace ta yi wanka ta sanya turare ta fita idan ta dawo an ce sai ta yi wankan janaba domin fita da ta yi kamar ta yi zina
a wannan ba haka ba ne hadisi ya zo ya ce ayyu mamra'atin istatarat famarrat ala rijalin liyajidu min rihiha fa hiya zaniya duk matan da ta sa turare ta zo ta wuce a gaban mutane domin su ji kanshinta to ita mai zina ce to wannan zinan ba na zahiri ba ne zina ce na ma'ana tana da laifin ta yi kamar ta yi zina laifin ta kamar ta yi zina amma ba ana nufin ta yi zinan ne ta je ta yi wankan janaba in haka ne kai ma yake wankan janaba duk lokacin da ka fita hanya don kana kallon mata don manzo Allah ya ce al'ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar ido yana zina ido guda biyu suna yin zina zinan su shine kallo to kaga sai ce duk lokacin da ka kalli wata mata ba da nufi sai a ce ka je kai wankan janaba kai zina kaga ba malamin da ya faɗi wannan sadaka wayannan hukuncin su idan mace ta sa turare ta wuce don a ji kanshinta kamar ta yi zina ne idan ka kalli mace kamar ka yi zina idan ka taba ta kamar ka yi zina in ka tafi inda za a yi zinan kamar ka yi zina wannan laifin ne ake kamanta shi da laifin zina amma ba hukuncin ba hukuncin zina kuma wannan idan an yi shi ya fi wannan laifi sannan kuma shi dole za a yi wankan janaba saboda an riga an yi zina din amma wannan kuwa ba za a yi wankan janaba ba saboda haka mace ba ta sa turare don ta zo ta wuce a gaban maza a ji kanshin ta haramun ne amma in ta yi za a ce ta aikata haramun amma kuma ba za ta mai ba ba za ta ainihin yi wankan janaba ba don ba sai ba zinan ta yi ba na'am
a ƙarshe sai waɗanda suke neman addu'a akwai mara lafiya da kuma waɗanda suke neman buɗi na kwakwalwa wajen fahimtar karatu.
Marasa lafiya Allah ba su lafiya, wanda suke neman buɗi Allah Ubangiji ta la buɗe musu kwakwalwansu. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.